sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safiru Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba, 1 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Safiru da kanin labarai.
To Ibrahim, yau Laraba Rashid ta ce samar da makamai masu tun dogon zango ga Ukraine ba zai daƙile sojojinta ba, amma zai karata da jijiyoyin wuya da kuma karata da rikici. Papa Roma Francis ya gabatar da sakon zaman lafiyar neman gafara yau Laraba a gaban taron jama'a da aka kiyasta sama da miliyan 1 a babban birnin Jamhuriyar Demokaratiyyar Congo. Haka kuma za a ji cewa kimanin ma'aikata kusan rabin miliyan ne ake sa ran za su shiga yajin aiki a fadin kasar Burtaniya. Lamarin da ake ganin zai kawo kuma baya.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a ci gaba da daukar matakan inganta bangaren aikin haji na Jamhuriyar Niger. Wata kotu ta ce a biya diya ga maniyyatan da suka cika dukkan sharuɗa har da na kuɗi, amma aka kasa kai su Makka.
Kotu ta yi magana ta yi furuci cewa a mayimma alhazai bayan Allah kuɗaɗen kuɗaɗen nasu kusan miliyan 518 da ƴan kai.
A Najeriya, ƙwararru na ci gaba da bayyana ra'ayi kan batun ƙarancin sabbin kuɗaɗen naira, inda na baya-bayan nan ke cewa su ma jama'a akwai nasu laifin wajen yin abu a makare.
A ga lokacin da aka fara tun wannan wata uku, kuɗaɗen da muka samu a sati guda na ƙarshe kafin a daga sun fi yawan kuɗin da muka samu na mutane suna kawowa. Sai kaga mutane suna da irin wannan last minute rush din.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirinmu na Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu ya ci kaya kan gabatar. Za a ji kaɗan kuma daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Yau Laraba, Rasha ta faɗa cewa samar da makamai masu cin dogon zango ga Ukraine ba zai daƙile sojojin Rasha ba, amma zai karata da jijiyoyin wuya da kuma tada rikici. Kalaman da kakakin farar Kremlin Dmitry Peskov ya bayar na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa Amurka na shirin wani sabon zagaye na tallafi da zai haɗa da rokoki masu cin dogon zango domin taimakawa sojojin Ukraine wajen yaƙi da Rasha. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa a cewar wasu jami'an Amurka biyu da suka yi ƙarin haske kan lamarin, wani makami mai suna Ground da ake harba ƙananan bomb mai nisan kilomita 150 na cikin kunshin da ake sa ran za a bayyana a wannan makon. Papa Roma Francis ya gabatar da sakon zaman lafiya da neman gafara yau Laraba a gaban taron jama'a da aka kiyasta sama da miliyan 1 a babban birnin Jamhuriyar Demokaratiyyar Congo. Shugaban cocin Roman Katolika ya samu tarba daga jama'ar da ke cike da murna, yayin da suke sanye da kayan sawa na musamman. Ya shiga harabar filin jirgin sama na Indolo na Kinshasa don taron jama'a a waje. Mata da yawa sun saka kayan da aka sanya su hotunan Francis. Papa Roma ya buƙaci masu sauraro da su gafarta wa waɗanda suka aikata tashin hankula da suka addaba Congo tsawon shekaru da dama, tare da samar da yafiya daga zuciya. Abin da ya dace da mu don wanke zakatanmu daga fushi da nadama daga kowane nau'i na bacin rai da gaba, a cewar Francis.
To an jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Jamhuriyar Niger, inda a ci gaba da inganta bangaren ayyukan haji na ƙasar. Wata kotu ta umarci hukumar alhazai da ta biya diya ga maniyyatan da aka kasa kai su Makka, duk wadda biyan kuɗin zuwa da kuma cika sauran sharuɗan. Sai dai hukumar alhazan ta ce da fa sauran magana. Daga birnin Yamai, ga Salabarma da cikakken rahoton.
Maniyyata 158 na gungun kamfanonin sauki voyage ne jirgi ya bari a tasha a yayin hajjin shekarar 2022, duk da cewa sun samu visa da ke ba su izinin shiga Saudiya. Lamarin da ya sa ejojin sauki voyage da hukumar alhazai wato koho ke zargin juna da alhakin faruwarsa. mafari kenan aka garzaya kotu wace bayan shafe watanni kusan uku tana sauraron bangarori ta baiwa sauki waji gaskiya kamar yadda shugaban kamfanin Sheikh Abbas Ibrahim ya bayyana a taron manema labarai.
Kotu ta yi magana ta yi furuci cewa a mayamma alhazai bayan Allah kudannan kudaden nasu kusan miliyan 518 da ɗan kai. Kowane alhaji abun da ya zuba ya samu kudaden nan nashi saboda an ci haƙƙin shi bai samu tafiya ba, baya ga kuɗi baya ga haji. To saboda haka tace muna da gaskiya kuma su biya mu kudaden mu kuma haddadiya ga kusan miliyan 95.
To sai dai a taron ɗan jaridar da shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Koho Alhaji Kai Gama Ibrahim ya kira ya ce ba su gamsu da hukuncin kotun ba, saboda haka tuni suka ɗaukar ƙara zuwa kotu ta gaba.
Mun ji labari daga loyan abin da ya faru kuma mun ce ɗaukar ƙara kuma an dake shi zai mu kai mu goda ma juju shirin dun zuwa cikin kwantikin wanda ya ƙara mu a Arabi Saudita. Kuɗin da ya cika kwantikin na transport ne shi kuma ga shaida zan gwada muku shek ga shi mun biya miliyan 100,000 na wannan transport sun ba su kuɗin su. Kuɗin gida yana hannunsu ba su taɓa zuwa mana kuɗin gidan ba. Kuɗin ankadarma ba su taɓa zuwa mana shi ba yana hannunsu. Akwai abin da yake ce marge beneficiary wanda kowane mazata yana ba da 250 miliyan jika 250 riba yana hannunsu. Kenan abin da suke cewa ba mu
Suna gaida Suleiman da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Sarfilu da cigaban labaran duniya.
Magoya bayan masu fafutukar tabbatar da demokradiyya a Myanmar sun kauracewa duk wani harkokin tattalin arziki a fadin kasar yau Laraba domin bikin cika shekara biyu da hamɓarar da gwamnatin farar hula da sojoji suka yi. Shugabannin sun buƙaci 'yan kasuwa da su rufe shagunansu tare da zama a gida. A zaman wani bangare na zaman shiru da gwamnatin mulkin soja ta yi a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021 lokacin da ta haɓar da Aung San Suu Kyi da gwamnatinta da aka zaɓa ta demokradiyya. Hotunan da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna titin Yangon, hedkwatar kasuwancin Myanmar ba kowa. Jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy ta lashe babban zaben a watan Nuwamba na shekarar 2020 a gagarumin birnin Jai kan jam'iyyar Union Solidarity and Development Party mai samun goyon bayan sojoji. Gwamnatin mulkin soja ta yi kirarin cewa an tafka magudi a zaben a matsayin dalilin da ya sa aka kifar da gwamnatin farar hula tare da Suu Kyi sakamakon zaben. Hukumar zaben farar hula ta musanta zargin kafin a rusa ta. A ɗaya bangaren kuma ɗaruruwan masu zanga-zangar neman demokradiyyar Myanmar ne suka taru a wajen ofishin jakadancin ƙasarsu da ke birnin Bangkok shekaru biyu bayan juyin mulkin sojoji suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar dubban fararen hula da hare-hare ta kisan kiyashi da sojoji suka yi, kuma a halin yanzu suna son gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar da ke da matsala. Masu zanga-zangar sun yi tare da takin gwamnatin haɗin kan ƙasa a inuwar Myanmar da kuma riƙe da hoton jarumar demokradiyyar Aung San Suu Kyi da aka ɗaure. Masu zanga-zanga sun yi kira da babban murya amma cikin lumana na nuna fushinsu ga juyin mulkin da ya karɓi mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu tare da jefa al'ummar ƙasar cikin tashin hankali. Daga ƙarshe kimanin ma'aikata kusan rabin miliyan ne ake sa ran za su shiga yajin aiki a faɗin ƙasar Burtaniya a wani mataki da ke shirin zama rana mafi girma na ayyukan masana'antu da Burtaniya ta gani cikin sama da shekaru 10. Dabban makarantu za su rufe, wasu ko su rufe ajujuwansu. Ayyukan jiragen ƙasa za su wurgunci, ana kuma sa ran samun tsaiko a filayen jiragen tashi da saukar jiragen sama. Yayin da malamai da ma'aikatan jami'o'i da ma'aikatan gwamnati da jami'an kan iyaka da direbobin jiragen ƙasa da na bas-bas ke fita daga ayyukansu a rana guda. Yajin aikin na ranar Laraba yana nuna ci gaban ayyukan kawo cikar a cikin manyan masana'antu da yawa. Kungiyoyin kwadago na ƙara matsa lamba wa gwamnati kan buƙatar ƙarin albashi sakamakon yadda albashin ya kasa tafiya daidai da hawan farashin kayayyaki da ake fama da ita a yanzu.
Gaida Safilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. A yayin da ƴan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan karancin sabbin manyan takardun naira, shugaban sashen aikace-aikace na bankin Jais, Dr. Salisu Hamisu, ya ce barin lokaci ya kure da mutane ke yi kafin su dau mataki yana daga cikin dalilan da suka kawo tarnaki da ake fama da shi yanzu. Ya ce tsofaffin kuɗin da jama'a suka kai ajiya banki a makon ƙarshe na cikar wa'adin farko da aka sanya ya haura adadin da mutane suka kai ajiya a watanni uku da suka gabata. Ya ci gaba da bayani a hirarsu da Alhassan Bala a Abuja da cewa
muka duba kuɗin ba ci aka za a daina karɓar su goma ga wata ba. Abinda aka yi sun tashi daga legal tender kudi masu wanda za a dinga cinikayya daga goma ga wata, amma kuma an ba mutane har zuwa 17 ga wata da za su iya kawowa, saboda haka lokacin nan za a iya karba. To amma kamar yadda ka ce, zan baka misali, kaga wannan canji tun daga October aka yi announcing cewa za a yi wannan canji, November December ya zo mutane ba mu ganin cinkoso sai da ya taho ƙarshe. Saboda haka abinda zan ba shawara ga jama'a shine wannan abu canji gaskiya ba abu ne mai kyau da aka zo. Za a samu ci gaba, za a samu gyara, kuma kudade za su dawo hannun banki wanda za a yi amfani da su a fa'awarsu su juya, kai ma ka samu kowaye. Kuma sannan gwamnati da shugaban ƙasa mun ji cewa da Central Bank sun ce babu komawa baya akan wannan sha'ani. So bai kamata ma mu ce mun aje kuɗin nan ba, kamata yayi a ce nan da zuwa goma ga watan nan mun nemi kuɗin nan ma bankuna mun rasa su. Kamata ya jama'a su fito su ba da wannan kuɗi, saboda ta sa a samu matsala kada kai da cewa ka koma da kuɗi a aljihunka wanda kuma bai da amfani a wurinka. Duk kuɗin da aka ajiye bayan wannan 17 ga wata ya zama cewa kai asarar shi. To kaga kamata yayi, kaga lokacin da aka fara cin wannan wata uku kuɗaɗen da muka samu a sati guda na ƙarshe kafin a daga sun fi yawan duk kuɗin da muka samu na mutane suna kawowa. Su kaga mutane suna da irin wannan last minute rush din, ba bai kamata ba cewa a tun da ka san abu ne dole sai an yi shi. Ina kira ga jama'a su yi kokari su ga cewa duk ɗan abin da ya rage masu kawo banki. Kuma yanzu kamar yadda ka sani, su Central Bank sun ce ba sauran ba da kuɗi ma ko tsafe ne ko sarrafi, sun da ba da kaga ba za su juya ba kenan. Abin da ya rage mutane su kokari su kawo banki, wannan abu a ga cewa ya ci gaba an tafi an zauna lafiya.
Mutane idan sun je injinan tafi ba sa samun ko dai sababbin kuɗin kafin wannan rana, ko kuma idan sun samu sababbin kuɗin kuma sukan ƙare da wuri daga baya kuma ya kasance babu su ma a ATMs. Amma bisa ɗan labarin da ke yaɗuwa Jais ban ba haka ba ne, ko me yasa ko alamar cewa ku bai kuɗi?
Gaskiya ba mu ta san, in ka duba asalin in ka san meye ma Jais Bank, ita kalmar Jais Bank tana nufin abin da ya kamata yin daidai. So tun da lokacin da aka fito da kuɗin nan aka ce a ba da su, mu ba mu tsaya wani kange-kange, muka ce to me ya kamata ne da kwai 'yan Najeriya da suke buƙatar wannan kuɗi saboda gudanar wasu jijire. Ita Central Bank tana kokari ta ga cewa an rage amfani da takardun kuɗi a hidimarsu. So amma kamar yadda aka ce a fitar da kuɗin nan a ba da su, kuma mun tabbatar hanya ce da 'yan Najeriya za su yi amfani su yi gudanar wasu, ba kowa yake da ilimin wannan su hanyoyi channels ɗin ba. So muka ga cewa ba abin da za mu yi mu riƙe al'adarmu ta yin daidai illa mu tabbatar cewa duk wasu mashinanmu da muke da su mun sa kuɗi saboda jama'a sun samu wannan kuɗi saboda gudanar wasu.
Dr. Salisu Hamisu na bankin Jais ke ƙarin haske kan dalilan ƙarancin takardun naira a hirarsu da Alhassan Bala a Abuja. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harbi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji muhimman kalaman zaman lafiya a yankin Arewa da yadda karfafa tattalin arziki ta hanyar kafa cibiyoyin cinikayya zai taimaki yankin ya dawo yadda yake gabanin taɓarɓarewar lamura. A zamanin jihar Arewa an samu lokacin da ake da kamfanonin jima, saƙa, rini har ma da bankin yankin da suna Bank of the North mai cibiya a Kanon Dabo. Kasancewar Kano babbar cibiyar kasuwanci Arewa, yanzu aikin kaddamar da tashar sauke hajar teku a Tudu ya kammala. Wacce Kanawa ke malakabi da tashar Tsandauri, Nasiru Gawuna shine mataimakin gwamnan jihar da ya zanta da wannan shirin a taron kaddamar da tambarin tashar da ke yankin Kumbotso a Kano.
To abin da dai zamu fara cewa na farko dai alhamdulillahi da Allah ya sa ya nuna mana cewa a wannan lokaci Allah zai tabbatar da wannan al'amari. Sama da shekara 20 ana son ai wannan al'amari, Allah bai yi ba sai a wannan lokaci na mai girma gwamna da Abdullahi Umar Ganduje wanda kuma Allah ya sa ni ne mataimakin sa. Kaman yanda managing director ya bayani lokacin da aka zo wannan al'amari mai girma gwamna ya duba na hakika kan wasu ayyuka irin wanda suka dade ba yin su ba amma masu amfani, inda ya amfani da basira sa ya zakulo kuma ya aka bi hanya daki-daki har aka tabbatar da su, wanda ba domin ya tsaya akai ba, damu ma wannan gwamnatin watakila ba za a tsaya a duba ko kuma a nemi dukkanin takaddu da suka dace a nema akan ganin cewa wannan tasha ko kuma wannan al'amari ya tabbata ba, saboda tunaninsa wannan al'amari ne wanda yanzu mutane ana ta murna ne muna ganin wannan amfaninsa sai bayan nan ma da wasu shekaru bayan ya kafu mutane za su yi tunani. Idan an tuna mai girma gwamna ya yi magana cewa lokacin da jirgi ya fara sauka a Najeriya, ko shi mai sauka jirgin bai ma iya ganin kowane wuri ba sai jihar Kano. To wannan tashar da aka yi yanzu, akwai lokacin da za a zo za ta zama kamar yanda aka yi wancan, cewa babu wata tasha da za a gani amma Najeriya sai wannan tashar, musamman a arewacin Najeriya da kuma wato Afirka ta yamma. Saboda haka ina farin ciki da ya zama muna cikin a wannan lokaci da Allah ya tabbatar da wannan al'amari, kuma muna yi wa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje fatan alkhairi. Abubuwan da ya dasa suna da yawa, kuma muna fatan yanda aka yi wa al'umma Allah kuma ya saka masa da alkhairi, ya saka wa dukkan wanda suka shiga ciki. Nagode.
Arewa zaman ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Sunana Honorable Ahmad Rabiu, Director, mai gudanarwa wato Managing Director na wannan kamfani na tashar Tsandauri da ake kira da La Island Dryport. Kusan duk abin da ya kamata mu yi mun gama. Abin da ya rage yanzu ƴan ƙananan abubuwa ne kuma kusan gama su insha Allah. Kamar yadda na faɗa, yau kusan wanda suke fitar da kayayyaki ƙasar waje sai ƴaƴan ƙwara, sai ƴan China, saboda mutanen mu wahan dawainiyar a tafi kurmi ko fatakol yana ba su wahala, rashin karfin jari kuma yana sa su kasa yi. Amma yau mai karamin jari wanda yake so fitar da zoko zai iya zuwa ya sayi zoko dinsa, idan mu kuma ta bangaren ci da ciniki an samu masa wanda za su saya, in ya kawo nan gurin hatta injinan gyarawa ba sai da kansa ya saya ba, akwai wanda su za su aje injinan gyarawa a sarrafa, akwai kuma matasa wanda suka iya aiki. Za mu zama muna tsarin su, in mutum ya zo kawai wannan matasa sun ce mutum 10 ko 20 ga zoko na 10-30 za ku gyara mishi a sa a container zan biya ku kaza, shikenan. Ba sai ya kafa kamfani babba ba, kasancewar mu a Kano yayin da muka fara harka arzikin da zai samu ga al'umma ba kadan bane, saboda haka al'amari ne mai tarin ya za a samu aiki, ayyukan yi masu yawa, kuma fadadawa musamman na iya fitar da kaya waje ba abin da kai shi tasiri. Gurin hekta 200 ne hekta 165 an ware ta ne domin sarrafa kayayyakin da za a fitar da su waje. Saboda haka she yayin da aka ce abin da da yake gagara yanzu ya sauka sai godiya ga Allah.
Wannan ya nuna duk ƴan kasuwar Kano da ma waɗanda suka dogara kan Kano kasancewa ta tsohuwar cibiyar kasuwanci za su iya tura kayan su su sayar a waje kuma su yi order su zo su
dauka. Ɗan aka yi musu suka order ko daga nan ne a duniya kuma nan za su kawo. Ba sai sun fita sun tafi Lagos ko Port Harcourt ko wani guri ba. Suna Kano kayan su za su zo. Idan ma muka yi tsari suka shiga cikin tsarin mu suna gida za a kai musu kayan su. Saboda haka al'amura za su sauka kwarai da gaske. A rage mutane halhalin tafiya a jirgi, kwana a hotel a wani guri, barin iyalin su, barin masana'antar su, gurin aikin su, duk wanda suna gida za su yi abin su. Kuma tsarin da muke shirin yi, za mu tabbatar da ita wannan tasha tamu ta tsere sa'a a inganci. Yadda duk wanda zai kawo kaya zai kawo cikin sauki, zai dauki kayan su cikin sauki, al'amura za su sauka gasuwa, kowa zai samu rangwame. Yau ana kashe kusan ₦1.3 million daga Lagos zuwa Kano. In Allah ya yarda sai ya koma ƙasa ₦300,000 daga Lagos zuwa Kano ta tashar mu. Saboda haka abin da muka tare da ba ƙaramin gari bane.
Liman Taba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya nuna farin ciki da wannan tashar. Da kiran ƙara kwazo don samun salama a yankin Arewa. Da zai taimaka wajen cin gajiyar irin waɗannan lamura cikin kwanciyar hankali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Muna gode wa Ubangiji da ya bamu ikon tabbatar da wannan kudiri da aka dade ana ta shirye-shiryen yadda zai kammala. Kamar yadda kuka sani shi Ubangiji shi yake zartar da ikon sa a dukkan abin da aka shirya na dan adam. Mun gode masa da ya bada iko gwamnati ta shiga wannan lamari. Kamar yadda masu maganganu da yawa suka bayani Kano cibiya ce kasuwanci shekaru aru da suka wuce. Kamar yadda aka sani tun lokacin Sarki Muhammadu Rumfa aka kafa kasuwar Kurmi da ragowar kasuwanni wanda lokaci da zamani ya zo da su. Saboda haka wannan aiki da aka cimma a yanzu ko kuma za a cimma nan ba da dadewa ba wani abu ne da yake dabbaka abinda aka san Kano a kanta matsayin cibiyar ciniki ba kawai arewacin Najeriya ko Najeriya ba a West Africa kamar yadda aka faɗa da Trans-Saharan Route. Saboda haka zamu gode wa Allah, zamu gode wa gwamnatinmu da ta dage domin tabbatar da wannan kuma muna addu'ar Allah ya nufa wannan aiki da aka yi shi zai zama sanadiyar farfado da tattalin arzikin Kano da Arewa da Najeriya baki daya.
Ku bi martaba duk ƴan kasuwar arewacin Najeriya su rugo Kano su ci gajiyar ita wannan tashar.
Alhamdulillah kamar yadda aka sani dama Kano ai ta kunshi al'umma daban-daban ba kawai na arewacin Najeriya ba da Najeriya da waɗanda ba ƴan Najeriya ba. Saboda haka wannan wani abu farin ciki ne mu ga cewa Kano ta ci gaba da dabbaka wannan matsayi da take da shi na inda kowanne mutum musamman ƴan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya kuma tattalin arzikin mai bunƙasa matasanmu da ragowar al'umma su samu ayyuka na yi da kuma kasuwanci kamar yadda aka san a shekaru na baya bisa tarihi. To mun gode wa Ubangiji daidai gwargwado ana samun gyare-gyaren abubuwa amma kamar kullun yadda ake faɗa Ubangiji baya maida addu'ar al'umma baya. Muna kira ga dukkan al'umma su gaba da addu'a taimakawa jami'an tsaro gwamnati kuma ta sake dagewa domin a tabbatar da wannan zaman lafiya da karuwar arziki. Domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana hatta ibadar nan ba za ta yiwu in ba zaman lafiya. Don haka bayan kira ga gwamnati da kara daukan matakan tsaro muna kira kuma ga al'umma su zama cikin addu'a kuma gyara halayensu mu gyara halayenmu baki daya domin Ubangiji ya dube mu da rahama a samu sauki akan abubuwan da suka addabe mu.
Mun gode mai martaba sai wani lokaci mun samu damar zantawa. Ba sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka ni na Sura da Mail Hikaya da Nishira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar.
Ta gaida Nasiru yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce tabbas rasuwar sarkin Dutse mai martaba Dr. Nuhu Muhammad Sanusi wani babban rashi ne ga al'umma baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga dan watan Maida Aminu Kano Maida. Yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar Najeriya na fama da karancin man fetur. Al'ummar Najeriya na fama da matsalar tsaro. Uwa uba rashin kulawar shugabanni. Da fatan zamu hada karfi da karfi don tunkarar matsalolinmu. Amin. A sakon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, cewa yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Yan Najeriya musamman talakawa sun yi jifar gafiyar tsaiju game da canjin kuɗi domin sun jibge tsakkun takardun kuɗi a bankuna, amma kuma sabbin ba su shiga hannunsu ba. Al'ummar Najeriya suna cikin rudani. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau yace mun ji MFLA ya bayyana gaban majalisa inda ya musu bayani. To amma mu abin da muke so shine a ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗi har sai sun kare, ba wai a kayyade lokaci ba, ganin cewa har yanzu tsofaffin kuɗin ba su wadata a cikin al'umma ba. Sai kuma wani sakon haɗin gwiwa daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga suka ce, to mu dai muna so VOA ku mika mana kokon barazu ga gwamnatin babban bankin Najeriya dan Allah sabbin kuɗin nan ba su wadaci al'umma ba, musamman ma naira 200 wanda aka yi alƙawarin ita ce a POS kadai. Daga ƙarshe muna fatan gwamnati zai ji wannan roƙo namu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Diffa, yace salon VOA Hausa, da fatan kowa lafiya. Ni fa har yanzu kukana da kirana zuwa ga ministan gine-gine, ministan kwalta, ya kamata ya kawo mana kwalta garinmu Kalalabuwa. Mu al'ummar garin Kalalabuwa ba mu da hanyar kwalta. To da fatan ya ji wannan kiran nawa, amin sun makamin. To muna godiya, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, ku aiko mana kuma da sakonninku.
To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
To a takaice an ji cewa yau Laraba Rashi ta faɗi cewa samar da makami masu cin dogon zango ga Ukraine ba zai daƙil sojojinta ba, amma zai karata da jijiyoyin wuya da kuma tada rikici. Kalaman da kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya bayar na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa Amurka na shirin wani sabon zagaye na tallafi da zai hada da rokoki masu cin dogon zango domin taimakawa sojojin Ukraine wajen yaki da mamayar Rasha. Papa Roma Francis ya gabatar da sakon zaman lafiya da neman gafara jiya yau Laraba a gaban taron jama'a da aka kiyasta sama da miliyan 1 a babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaban cocin Roman Katolika ya samu tarba daga jama'ar da ke cike da murna yayin da suke sanye da kayan sawa na musamman. Ya shiga harabar filin jirgin sama na Ndolo na Kinshasa don taron jama'a a waje. Mata da yawa sun saka kayan da aka sanya hotunan Francis a jiki. Magoya bayan masu fafutukar tabbatar da demokradiyya a Myanmar sun kauracewa duk wani harkokin tattalin arziki a fadin kasar yau Laraba domin bikin cika shekaru 2 da hamɓar da gwamnatin farar hula da sojoji suka yi. Shugabannin sun buƙaci 'yan kasuwa da su rufe shagunansu tare da zama a gida a zaman wani bangare na zama shiru da gwamnatin mulkin soja ta yi a ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 lokacin ta hamɓar da Aung San Suu Kyi da gwamnatinta da aka zaɓa ta demokradiyya. Hotunan da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna titin Yangon headquarter kasuwancin Myanmar babu kowa. A ɗaya bangaren kuma ɗaruruwan masu zanga-zangar neman demokradiyyar Myanmar ne suka taru a wajen ofishin jakadancin ƙasarsu da ke birnin Bangkok shekaru 2 bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar dabban fararen hula a harhararen sama da kisan kiyashi da sojoji suka yi, kuma a halin yanzu suna son gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar da ke da matsala. Masu zanga-zanga sun tarar da taken gwamnatin haɗin kan ƙasa a inuwar Myanmar da kuma riƙe da hotunan jarumar demokradiyyarsu Aung San Suu Kyi da aka ɗaure. Masu zanga-zanga sun kira da babban murya amma cikin lumana na nuna fushinsu ga juyin mulkin da ya karɓi mulkin a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021 tare da jefa al'umma ƙasar wato cikin tashin hankali. Kimanin ma'aikata kusa rabin miliyan ne ake sa ran za su shiga yajin aiki a fadin kasar Birtaniya a wani mataki da ke shirin zama rana mafi muni ga ayyukan masana'antu da Birtaniya cikin shekaru 10.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilu Hashim Sungubel wanda ya tsaya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Levitation da kuma engineer mu ne yanzu Santos ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fata alheri wassalam.